sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauraron abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata 7 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Bayan labarin duniya kashi na farko, za ku ji cewa kwararru a fannin gudanar da mulki da masu ruwa da tsaki sun bayyana ra'ayoyi mabambanta akan hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke kan shari'ar Bashir Macina da Ahmad Lawan. Gwamnatin jihar Kogi da ke Najeriya ta bayyana dalilanta na maka gwamnatin tarayyar Najeriya a kotu. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan kasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridin Nijar. Amma kafin nan, ga Maryam Dauda da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Kasashe a duniya na gaggawar tura ma'aikatan ceto da kayan aiki da na agaji zuwa Turkiyya da Siriya bayan aukuwar wata girgizar kasa mai karfin maki 7.8 a yankunan kasashen da sanyin safiyar jiya Litinin. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a wata sanarwa cewa ana tura tawagogin Amurka don fara taimakawa jami'an aikin nema da ceto na Turkiyya da kuma tunkara bukatun waɗanda girgizar ta jakkata da waɗanda suka rasa matsugunansu sakamakon girgizar. Biden ya yi magana da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a jiya Litinin don ya jajanta masa. Ya kuma ce Amurka za ta aika da duk wani agaji da ake bukata don taimakawa wajen murmurewa daga bala'in, a cewar fadar White House a wata sanarwa. Ana ci gaba da gwamza fada a yankin Donbas da ke gabashin Ukraine, yayin da birnin Bakhmut da kuma garuruwan Soleda da Voloda da ke kusa nan ma ake gwamza fada. A wani jawabi da ya yi ta talabijin, gwamnan Donetsk Pavlo Kirilyanka ya bayyana cewa waɗanda ake gwabzawa a yankin na ƙara zafafa. Ya ƙara da cewa Rasha na tura sabbin rundunonin mayaka a yankin, suna kuma kawar da garuruwa da ƙauyuka. Jirgin sojojin da Rasha ke yi a bakin iyakar Ukraine, musamman akan iyakokin gabashi da arewa maso gabashin Ukraine ɗin tun daga ƙarshen watan Janairu, na nuna yiwuwar Rasha za ta kai wani gagarumin farmaki kafin zagayowar ranar cika shekara ɗaya da fara mamayar Ukraine, wato ranar 24 ga watan Fabrairu, a cewar jami'an Ukraine. Kakakin hukumar leƙen asirin sojan Ukraine Vadim Skibetsky ya yi hasashen cewa ta yiwu Rasha za ta ƙara ƙaimi wajen kai hare-hare a yankin Donbas, kuma ta yiwu ta kai hari a yankin Zaporizhia. Amurka ta faɗi cewa tana ci gaba da tattara tarkacen balan-balan ɗin leƙen asirin China da ta harbo a saman tekun Atlantic a ƙarshen mako, kuma ƙwararru a fannin leƙen asiri sun fara yin nazari a kansu. Kakakin kwamitin tsaron ƙasa na Amurka John Kirby ya shaidawa manema labarai cewa sun kwaso ragowar tarkacen daga saman teku, amma ya ce yanayi bai ba da daman neman sauran ɓarɓashin balan-balan ɗin ba a ƙasan teku, inda faɗin wurin ya kai fiye da kilomita 11 daga gaɓar tekun jihar South Carolina da ke kudancin Amurka. Bisa ga umarnin shugaba Joe Biden, wani jirgin saman yakin Amurka ya harbo balan-balan ɗin a ranar Asabar bayan da ya kutso sararin samaniyar Amurka fiye da mako guda, ya bi ta wasu wurare ciki har da wasu muhimman cibiyoyin aikin soja. China dai ta yi ikirarin cewa an tura balan-balan ɗin ne don yin nazarin yanayi, amma ba don wata manufa da ta shafi soja ba. Amma Amurka ta ce balan-balan ɗin leƙen asiri ne na fasahar zamani. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Kwararru a fannin gudanar da mulki da masu ruwa da tsaki sun bayyana ra'ayoyi mabambanta akan hukuncin da kotun koli ta yanke, inda ta baiwa Sanata Ahmad Lawan damar tsayawa takara a kujerar majalisar dattawa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC a jihar Yoba ta Arewa. Wannan ya kawo ƙarshen jani'in jaka da ya yarka faruwa tsakanin Bashir Macina, wanda aka bayyana cewa shi ne ya ci zaben fidda gwani a mazaɓar Yoba ta Arewan a maimakon Sanata Ahmad Lawan, wanda ba a yi zaben fidda gwani da shi ba tun farko. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi mana nazarin wannan hukunci a rahoton da ta aiko mana.
A lokacin da aka zartar da hukunci uku daga cikin alƙale biyar da suka zauna akan shari'ar sun amince da matsayar APC cewa bai kamata a fara sauraron ƙarar da aka shigar a gaban kotun ɗaukaka ƙara ta hanyar sammanci ba. Kotu ta ce a inda ake zargin zamba bai kamata a fara da sammanci na asali ba, saboda haka akwai buƙatar a kira shaidu don tabbatar da zargin zamba. Abu na biyu kuma shine zargin jam'iyyar APC domin sauya sunan Macina da Lawan. A nan kotu ta ce inda ake da zargin zamba akwai buƙatar a kira shaidu don tabbatar da zargin zamba. Alƙalai uku sun amince da haka, amma alƙalai biyu wato Adamu Jauro da Emmanuel Agim sun tabbatar da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara. Amma ga masanin kundin tsarin mulki barista mai nasara Kogo Umar ya yi nazari cewa
daidai da hurumi na sashe na 29, 30, 31, 32, da 33 na dokar zaɓe wanda ya fito da jadawalin matakan da ake bi kamin a tsaye da ɗan takara, wanda kuma a lokacin da aka tsaye da ɗan takarar nan aka yi zaɓen ciro ɗin nan gaba ɗaya. Shi Ahmed Lawan a dukkan bayanai da suka zo baya cikin waɗannan ɗan takara, kuma hasali ma sashe na dokar zaɓe ɗin sashe na 32, 33, 34 ya ce ba zai yiwu a canza wani ɗan takara ba na jam'iyya har sai idan shi a ƙashin kan shi ne ya rubuta cewa yayin murabus ya sauka ko kuma idan ya mutu. To ba a samu ko ɗaya daga cikin waɗannan ba. Kuma dokar zaɓe sashe na 115 sakin sashe na da a cikin baka ya yi haramci ga ɗan takara a kakar zaɓe ya yi takara ta wuce guda ɗaya. To ba mu san madogara da Supreme Court ya amfani da shi har aka ce an juya wannan koma ɗin ta tabbatar cewa Ahmed Lawan shi ne ɗan takara ba.
Shi ma ƙwararre a fannin siyasa da gudanar da mulki kuma malami a Jami'ar Abuja Farfesa Abu Hamisu ya tsokaci cewa an yi wa demokradiyya karan tsaye.
Wannan ya nuna cewa wayansu tsirarin mutane suna nuna wa mutane cewa su sun isa a ƙasar nan bayan da za a yi da su. To abin da ya rage kamar yadda kika fada, kotun Allah ya isa ne daga wannan kuma sai kabari da kuma abin da Allah ya yi. To tunda talakawa ne za su yi zaɓe, talakawa su dauke mataki in ba su gamsu da abin da aka yi a kotu ba, saboda ba kotu ba ne yake zaɓen mutane. Mutane ne kan tsaya su zaɓi wanda suke so ya tsaya takara. Saboda haka mun alawadar da wannan hukuncin da aka yanke, kuma Allah zai yi wa wanda aka danna wa ake sakaya tsakanin su da wayannan mutanen.
Amma wanda abin ya shafa Sanata Ahmed Lawan ya yaba da hukuncin, inda ya ce wannan ya nuna cewa demokradiyya ce ta taka rawa mai muhimmanci a wannan lamarin, saboda haka yana murna.
What happened was democracy at work and the courts gave their various judgments, and of course the Supreme Court gave the final judgment. I want at this point to commend the Supreme Court.
Na yi kokarin samun mai magana da yawun Bashir Macina domin in ji ra'ayinsu a game da hukuncin, amma bai amsa wayata ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Gaida Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
An gayyaci shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky don halartar taron kolin shugabannin tarayyar Turai ta EU a cewar kungiyar ajiyar Litinin. A daidai lokacin da rahotanni ke cewa ta yi wa Zelensky ya je birnin Brussels a cikin wannan makon. Charles Michel, shugaban kwamitin zartarwar shugabannin tarayyar Turai, ya gayyaci Zelensky ya halarci taron kolin ido da ido a nan gaba, a cewar mai magana da yawun Michel ta Twitter. Kakakin na Michel, Brand Light, bai bayyana lokacin da Zelensky zai amsa gayyatar ba, kuma ya bayyana cewa ba za a ba da ƙarin bayani akan batun ba saboda dalilan tsaro. A ranakun Alhamis da Juma'a za a gudanar da taron kolin na EU a Brussels a wannan makon. A jiya Litinin da safe, kafofin yaɗa labarai da yawa sun ba da rahoton cewa ta yiwu Zelensky ya halarci taron kolin, kuma ta yiwu ya yi jawabi a zaman majalisar ta EU. Gwamnatin Biden na kokarin sanya takunkumi da nufin auna Rasha ta hanyar yi wa abokan cinikayyar Rashar kashedi kan cewa suna tattare da hadarin doka idan suka yi harkokin kasuwanci da kamfanonin da aka sanya wa takunkumi. Brian Nelson, karamin sakataren Baitul Malin Amurka akan ayyukan ta'addanci da bayanan sirri, A kwanan nan ya gana da jami'an gwamnati da wakilan banki a Turkiya don tattaunawa akan yadda takunkumin da Amurka ta sanya wa rashar ya shafi harkokin kasuwancin Turkiya a zaman wani bangaren rangadin yanki da yake wanda ya hada da hadaddiyar daular Larabawa. Masana a harkokin kasuwanci sun fada wa muryar Amurka cewa Amurka na mayar da hankali wajen hana sojojin Rasha damar samun manyan kayan aiki ta hanyar yin barazanar sanya takunkumi mai karfi akan kamfanonin da har yanzu suke kasuwanci da Rasha.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, gwamnatin jihar Kogi da ke arewa ta tsakiyar Najeriya ta yi ƙarin haske akan dalilanta na maka gwamnatin Najeriya kotu akan batun canza fasalin kuɗin ƙasar da ya jefa a 'yan Najeriya cikin wani hali na matsin rayuwa. Ga rahoton da wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
A ranar wannan Litinin ne dai gwamnatin jihar Kogin tare da jihohin Zamfara da Kaduna suka maka gwamnatin Najeriya a wata babbar kotu dake Abuja domin neman ganin an bi tsari akan canza fasalin kuɗaɗen. Mr. Kensley Fango shine kwamishinan labarai na jihar Kogin ya ce suna buƙatar a bi tsari ne bisa la'akari da yadda 'yan Najeriya ke wahala akan wannan al'amari. Sannan ya ƙara da cewa
we have instructed our lawyer to
yace sun baiwa lauyansu umurni da ya shigar da ƙara a kotun kolin Najeriya domin ita kuma kotun ta umurci babban bankin Najeriya ko kuma gwamnatin Najeriya ta hannun bankunan kasuwanci na ƙasar da a dakatar da batun sanya rana na daina ansar tsofaffin kuɗaɗe na naira da 500 da kuma naira 200.
The now older version of the 200, 500 and 1000 denominations of the naira.
To shi ma dai ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Niger Alhaji Isa Liman Kantigi ya ce akwai babban gyara a tsarin canza fasalin kuɗin Najeriya.
Ni da tattu na fara zuwa waje ban taba ganin canza kuɗi yayi zama to kamar irin wannan haka ba. Canza kuɗi din misali a America suna da dola da sai suka fara sannu-sannu mu zo London da suka so su canza kuɗinsu da hankali a hankali suke fasting out da bi ma'ana ba sa so wannan tsoho ya zama to yana cikin kasuwa amma ba a guje ba ne.
Haka zalika shi ma ɗan majalisar dattawa na Najeriya wanda ɗan jam'iyyar APC ne mai mulki a Najeriya kuma wakilin Niger ta gabas a majalisar dattawan Najeriya Sanata Sani Musa 313 ya soki lamirin wannan tsari.
Yadda aka ɗauko abun bai yi daidai ba idan majalisar dattawa ne a wani zamana mu mun da gaskiyar magana cewa wannan abu bai kamata a yi ta yadda ake yi ba domin me za ka dubi yanayin lokaci yanzu ana batun siyasa na canza gwamnati inda an bi shawara mafi gaskiya da wannan canji sai a bar sabuwar gwamnati ta zo to amma yanzu an takurawa jama'a kudin nan baya da yawa da aka buga ya kamata da a ce gwamnati ta shirya ta riga ta buga ta ajiye sai a zo a yi.
Har yanzu wannan Litinin da ta gabata dai ana ci gaba da samun cunkoso a mashinan cire kuɗaɗe na bankuna da ke nan tsakiyar birnin Mina dokuwa da umurnin babban bankin Najeriya na cewa bankuna su fara baiwa kwastomomi kuɗaɗe ta cikin bankuna. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin
masore. Assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma. Da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Ina jiran cire kudi tun karfe 5 na safe ina nan. Nayi sallah asuba sai nazo.
Dayin gaba daya an daina hawa kawai abun ake yi random lima. Ga ATM din nan kuma already ma sun kashe shi.
Wallahi na zo ciran kuɗi ne tun karfe 6 da minti 50. Mu dai ba abin da zamu ce sai dai mu dai muna ga Allah kuma shugabanni su ji tsoron Allah.
Akai yajin aiki a jami'o'in Najeriya sai da akai shekara guda cir ba wani gwamnati da ya taba tashi suka hadu suka je gurin shugaba Muhammadu Buhari suka ce ba su yadda ba.
A yau ma shirin na kan halin dambarwar da ake ciki game da sauya fasalin wasu daga cikin takardun kuɗaɗe a Najeriya. Da ma martanin ƴan kasar game da ziyarar wasu gwamnoni ga shugaba Muhammadu Buhari akan batun a dakace mu
sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more ƴanci
madalla. Masu saurare, kamar da kuka sani ana ci gaba da fuskantar kalubale wajen hada-hadar kudade a Najeriya biyo bayan sauya wasu daga cikin takardun kudaden kasar. Rashin wadatattun sabbin kudaden ya haifar da dogwayen layukan mutane da ke muradin kudaden a ciki da wajen harabar bankunan kasar. Duk da cewa hukumomin babban bankin Najeriya wato CBN sun kara wa'adin daina karɓar tsaffin takardun kudaden tun a makon jiya.
Sunana Abu Muhammad, ina jiran cire kuɗi tun karfe 5 na safe ina nan. Nayi sallah asuba sai nazo. Sare muke yi. Duk wanda yazo yana rubuta sunansa in ma'aikatan sun fito sai a basu list din sai su rika kiran sunayen mutane wa'inda suka sa list. Za a kira sunanka ka faɗi lambar ka sai ka shiga.
Sunana Mahmud ne Kurshi Aif. Na zo cire kuɗi tun asuba. Abin da ke faruwa gaba ɗaya babu tsari a harkar gaba ɗaya. Layin ma an daina bi list din da ake bi babu. Nazo karfe wajen at least nazo kafin before 6 dan anan ne sallah na zanto na 100 da 200 da wani abu to kuma yanzu ma layin gaba daya an daina hawa ga ATM din nan kuma already ma sun kashe shi.
Sunana Dalila Abba, wallahi nazo ciran kuɗi ne tun karfe 6 da minti 50. Mu dai ba abin da zamu ce sai dai mu dai muna ga Allah kuma shugabanni su ji tsoron Allah. A ce maka yawa talakawa sassau transfer in dai zaka yi ta direct baya yiwa sai dai in kana da GT World app kuma kaga ba kowa bane yake da GT World app shi yasa.
Sunana Malam Awal, ni na zo game da zancen ATM card kuma na zo kaga dai da safe na zo gashi karfe 8 amma sama da mutum kusan 1000 ga sunan duk jiki na ma ya riga ya sanyi. A yanda na ga wannan abun din a yanzu dai gaskiya na fitar da rai saboda in na ce zan zo da gaba ɗaya sai dai duk al'amura na ne ya tsaya gaba ɗaya.
Yanzu haka dai babban bankin kasar CBN ya ce yana daukar matakan da suka kamata domin rage wannan radadi da ƴan kasar suke fuskanta saboda wannan yanayi. Hajiya Ruqayyah Muhammad, daraktar kula da harkokin fasahar sadarwa a shirkatar bankin da ke Abuja, ita ce ke jagorantar ayarin da ke sanya ido akan aiwatar da sabon tsarin takardun kudaden kasar a jihar Kano.
To alhamdulillahi an samu dan ci gaba. Mun kamar yadda ka sani muna ta bi kauyuka mu kanmu kuma na ga kamar layin a ATM ya fara ragewa kuma bankuna suna ta sa kuɗi a ATM kuma yanzu da ke an bude over the counter payment wato mutane za su iya shiga cikin banki su karbi kuɗi wanda adadin su bai fi 20,000 ba. So an rage layin ATM din kanshi kuma na ga kamar mutane sun fara hada-hada da wannan sabon kuɗin a cikin gari amma har yau dai da saura muna sa ran yanzu yau dinnan mutanen mu sun bubuta za su je asibitoci da makarantu da wannan yanzu nan da kake gani na za mu tafi da mutane da kungiyoyi daban-daban na Kano mu je yanda za mu kara zakulo mutane daga lunguna wanda ba su riga sun samu kuɗin ko kisa suke da matsala amma ka gano su kuma sai mu san yanda za a taro kan al'amarin.
Amma kuna da labarin cewa akwai waɗanda suke
sallar asuba wasu ma a ce su kwana a bakin bankuna
eh mun ji labarin amma mafi yawan su yanda kamar yanda shugabannin bankuna suka gaya mana mutane ne da suke karban kuɗin suna zuwa su siya ba mutane ne da suke neman kuɗin da su je su yi hurɗa yau da kullun da shi ba amma su ma din sun rage da yake yanzu mun sa matakan tsaro an dauki matakan tsaro bankuna sun sa security su in suka ga ka zo da safe ka zo da rana ka kwana a wurin to an san lalle ba kuɗi kake nema ba dan ka je ka sayi abinci misali ko ka je asibiti kuɗi kake nema dan ka je ka siya
har yanzu ana zargin bankuna suna yin wasu abubuwa na ba daidai ba kamar kuɗin ma ana cewa kaman suna wasu dabaru waɗanda wataƙila sun kauce ma ka'idodin da kuka shimfiɗa kun fahimta ka kuma idan haka ne me kuke yi
eh to alhamdulillah kana Kano dai wannan abubuwan da sauki gaskiya saboda muna bibiyan su sai mu tura mutane su bude asusun su mu tabbatar kuɗin ya fita kuma san saka ATM din kuma biya ne ta counter sun bayar in kuma wani branch za su aika sun aika mu bi su branch din mu je mu duba so gaskiya nan da sauki a Kano
wani hali ake ci a yankunan karkara musamman local government da an san akwai bankunan da ake cewa microfinance sun kananan bankuna din nan da sauransu yaya ake ci gaba da su waɗancan microfinance
eh babban bankin ya fito da tsari musamman a nan Kano mun lura mutane da yawa biya su albashi ta wannan bankunan microfinance bank din to muna nan muna tsari muna da su a Kano gaba ɗayan ta kaman guda shida suka shiga cikin tsarin suka sa sunayen customers din su akan abin da muke kira iCard kuma suna da isassun kuɗin da za su harkokin su na yau da kullum sauran suna da matsaloli daban-daban amma dukkan su muna meeting muna hada su da agent dan su samu kowa da aka biya albashi ya samu da kuɗin da zai kashe kafin awwalin matsalolin da suke da shi
to nan gaba cikin shirin zamu ji abinda masu fashin baki ke cewa akan wannan lamari da ma martani kan ziyarar da wasu daga cikin gwamnonin Najeriya suka kai wa shugaba Muhammadu Buhari game da wannan al'amari
akwai wasu yanyuwa da suke karbo kurdi da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta shi hana su da gaggawa Afirka mutum ne yantacci hanshaki kuma ingantacci mai karfi ga shi amintacci da basira ilmi ta tacci da fari da baki
masarare bayan da babban bankin Najeriya CBN ya kara wa'adin kwanaki goma gwamnonin jam'iyyar APC mai mulkin kasar sun ziyarci shugaba Muhammadu Buhari a fadarsa inda suka bayyana masa damuwarsu akan wannan batu na sauya kudade da ma kafa hujja da yanayin kuncin da ya jefa 'yan Najeriya a jihohinsu sai dai masu sharhi kan lamura irin su Honorable Anas Abdala sun fara tsokaci akan ziyarar gwamnonin
duk waɗannan wanda kaga muna hawa layin ATM magana ce ta 20,000 in ya cire 20,000 din sai zai yi cefa ne shikenan ba shi da wata matsala ba miliyan 20 zai cire ba 20,000 zai tunda aka fara layin ATM kaga dan gidan gwamna kaga dan majalisa kaga sanata kaga dan gidan minista ko dan wani faminin sakatare ko wani director a ma'aikatan gwamnati duk irin mu ne ƴaƴan talakawa muke hawa layi mu je mu cire 20,000 mu sayo yara buredi mu yi cefa dai mu dawo dama kudin duk akawun din mutane saboda an talauta mutane kudin 20,000 din ne 30,000 mai albashi 100,000 shikenan kudaden
amma makanan da ake yi shine gwamnati sun shigo ciki suna ma nuna cewa talakawun su ba sun shiga wani yanayi har ma sun ji sun gana da shugaban kasa kuma shi shugaban kasar ya ce su ba shi ma kuɗa
mai Buhari izo isa me shi da talaka yake zuba mai kasa da naira 280 da wani abu yau muna sayan litan mai naira 400 a Najeriya ba su taɓa zuwa sun ce dabari talaka yana cikin wani ba ƴaƴan mu suka aka yajin aiki a jami'o'in Najeriya sai da aka shekara guda can ba wani gwamna da ya taɓa tashi suka haɗu suka je gurin shugaba Muhammadu Buhari suka ce ba su yadda ba aka rufe bodojin arewacin Najeriya karaka kaɓun su ba wani gwamna da ita shi ita fi gurin Buhari a matsayin Buhari na ɗan bakin boda domin a daura iki ya san me ya boda amma ba su taɓa zuwa sun je sun ce wa da Buhari wannan bodar da ka rufe mana al'umman mu za su shiga cikin talauci ba domin kabo wani yankin a buɗe duk musifar da zamu shiga a gwamnatin Buhari mun shiga ba wani gwamnan Najeriya da ya taɓa tashi ije suka haɗa kai suka ce a sama mana sauki
Honorable Abba Anas Dala kenan kuma shine cikamakin shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za a ido a wajen damu.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Mumuna Barma zai kawo mana sharhin jaridin Niger.
Zamu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ta buƙaci haɗin kan sarakunan ƙabilun gundumar a banar jihar Tilaberi a yaƙi da ta'addanci, bayan la'akari da yadda wasu daga cikin waɗannan shugabannin al'umma suka yi fatali da shawarwarin da aka tsayar a taron zaman lafiyar da ya gudana a watannin baya, ciki har da maganar jan hankulan matasa su ajiye makamai. Jaridar ta ce ministan cikin gida Hamma Sule Adamu, wanda ya jagoranci wani zaman musamman a ƙarshen mako a Abala, ya yi wa waɗannan sarakuna hannunka mai sanda dangane da rawar da ya kamata su taka a yankurin wanzar da zaman lafiya a yankin Tilaberi da wani ɓangare na jihohin Tawa da Doso. Jaridar La Rue de l'Histoire na cewa hukumomin ilimi sun gabatar da tsarin fasalin shigar da malaman kwantaragi a sahun ma'aikatan gwamnati na dindindin a ci gaba da ɗaukar matakan biyan buƙatun ƙungiyoyin ƙwadago. Jaridar ta ambato ministan ilimi Ibrahim Natatu, yana cewa daga cikin jami'an ma'aikatar ilimi ta ƙasa kimanin 111,565 sama da 70,000 duk malaman kwantaragi ne, saboda haka gwamnatin Nijar ta karkasa su a rukunoni hudu, inda rukunin farko zai kunshi malamai 22,942 waɗanda za su rubuta jarabawar cancantar shiga aikin malinta. Jaridar Le Horizon ta ce kwangilar allurar rigakafin dabbobi da ake zargin an yi rubda ciki a kan kuɗaɗenta na daga cikin takardun da hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya ta gabatarwa mashara'anta domin zurfafa bincike. Jaridar ta ce dama tun tashin farko wasu 'yan kasuwa sun koka da rashin adalcin da aka nuna wajen bayar da wannan kwangila ta miliyoyin sefa, wacce a ƙarƙashinta ya kamata a shigo da allurar dabbobi miliyan 53, sai dai har yanzu ba a san inda aka shiga da galibin waɗannan allurai ba, lamarin da ya sa ake ganin alamun yiwuwar abin ya ritsa da ministan bunƙasa kiwo Tijjani Abdulkadir kwatankwacin abin da ya sami ministan watsa labarai Hamma Zada, wanda a yanzu haka ke kulle kurkuku sakamakon almandahanar kuɗaɗen kamfanin dillancin ma'adanai na ƙasa wato Sofamin. Mu ƙarƙare da jaridar Ayr Info da ke cewa hukumomin Mali sun sanar cewa ba sa buƙatar ganin daraktan sashen kula da sha'anin kare haƙƙin ɗan adam ta MINUSMA Guillaume Njema Atondoka Andali, saboda zarginsa da yin wasu take-taken da suka sabawa aikinsa na jami'in diflomasiya, wanda a cewarsu yunkuri ne na tayar da fitina, saboda haka suka ɗibar masa wa'adin awoyi 48 ya fice daga ƙasar ta Mali. Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Ƙasashe a duniya na gaggawar tura ma'aikatan ceto da kayan aiki da na agaji zuwa Turkiyya da Siriya bayan aukuwar wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.8 a yankunan ƙasashen da sanyin safiyar jiya Litinin. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a wata sanarwa cewa ana tura tawagogin Amurka don fara taimakawa jami'an aikin nema da ceto na Turkiyya da kuma tunkarar bukatun waɗanda girgizar ta jakkata da waɗanda suka rasa matsugunansu sakamakon girgizar. Ana ci gaba da gwabza faɗa a yankin Donbas da ke gabashin Ukraine, yayin da birnin Bakhmut da kuma garuruwan Soleda da Voleda da ke kusa nan ma ake gwabza faɗa. A wani jawabi da ya yi ta talabijin, gwamnan Donetsk Pavlo Kirilyanka ya bayyana cewa waɗanda ake gwabzawa a yankin na ƙara zafafa. Ya ƙara da cewa Rasha na tura sabbin rundunonin mayaka a yankin, suna kuma kawar da garuruwa da ƙauyuka.
To masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 3 agogon GMT da Ghana, za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri, shi har da noma tushen arziki. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Maryam Dauda da ta karanto labarai sai kuma Salaman Abu daidai da ta mana sauki da bada umarni kuma injiniyan mu na yanzu Ahmad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.